Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ita mace a gida tana kasancewa tamkar ginshikin tarbiyyar iyalanta da ma al'ummar baki daya. Sai dai kuma a rashin na kai yakan sanya wannan rukuni na al'umma cikin wani mawuyacin hali, musamman idan ya kasance mai gida ko kuma iyaye ba su da ƙarfin tattalin arziki domin biya musu buƙatunsu na yau da kullum. To a yau za a ji muryoyin wasu mata da suke inganta rayuwar iyalansu da mata al'ummomin da suke rayuwa a cikinsu daga ƙaramar hukumar Agaye a jihar Niger, Nigeria, sakamakon wani tallafin da suka samu ƙarƙashin wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Nigeria, ƙarƙashin ma'aikatar mata ta ƙasar da zimmar bunƙasa tattalin arzikin iyalai domin yaƙi da talauci da kuma inganta rayuwar mata, wanda aka yi wa laƙabi da Nigerian Women Project. Na kuma zan tada mai kula da shirin sadarwa don gyara halayyar mutane, wato Behavioral Communication Change a jihar Niger, Hajiya Bilkisu Abdul Aziz, a game da abin da wannan shiri ya kunsa.
Garin ji daga gari me ya kunsa?
Wannan shiri dai na tallafawa mata ne ganin cewa sun tsaya da kafafuwansu, wanda ba za su dogara ga wani ba da za a wulakanta su, wanda za su iya yin abu na kansu da kansu ba tare da namiji ya sa su su yi wannan abun ba. Wannan ra'ayinsu ne aka tara su don su ci amfanin junansu.
Zan so in ji daga gari irin ƙalubalen fahimtar da su wannan shirin.
Akan bayanan da na samu, gaskiya an dan taba, saboda matan suna ganin kaman cewa an zuwa cuce su ne, sannan wayansu mazajen su ma ba su son ma su shiga, suna ganin kaman an bari sun shiga za su gagare su. Sannan kuma a zancen shiga ƙauyuka, hanyoyin mu na jihar Niger sai a hankali, hanyoyi ba su da kyau. Wani lokaci ma akwai lokacin da kaman da an je Ushishi za a shiga wani ƙauye can wuraren kundu ne, ko aka ce mota ya makale da kyar aka iya aka cire, ba wai ma boss ba fa Hilux. To ire-iren wannan kalubale sun fuskanta da yawa, wanda ni kadai dai bazan iya bayani akai ba tunda na yi journey nasu daga baya.
To amma irin nasarori da ake samu yanzu kisu a kai ko kuma da sauran
ta kai? To mata kin san suna da san hadin kai cikin ikon Allah. Bayan an zo an samu hadin kansu, sun kafa wayannan kungiyoyin, sun zo suna tanadi, suna adashi, suna sa tara kuɗi a cikin akwatin nan. Kika shiga duka communities ɗin nan zaki ji suna miki magana asusu, ba ƙaramin tallafi asusun ne ya kawo musu ba. Saboda me a wannan asusun wayansu su ma ce mana suka yi ko ba ba su wannan grant ɗin ba, they are okay with the abin da aka ba su, da yanda za su yi zubin nan, da skills ɗin da aka ba su, waye da kai da aka ba su, da yanda za su zauna da mazajensu, da yanda za su ajiye kuɗi, da yanda za su juya su dai ƙara bunƙasa, su bunƙasa ayyukansu. Wallahi suna jin daɗi sosai. Don yanzu ga mace fa sai ki gan ita ke tana, zaki ga mace tana ciyar da gida, kuɗin makarantar yara tuntun ma ya kasance ita wanda ba mijinta ya rasu, zaki ga nauyin yara na kanta, tana ciyar da gida ta sa su makaranta ta kuma ci gaba da sana'anta. Akwai wata masa da muka je wurinta a Ushishi, abin alajabi, abin jin daɗi. Su biyu ne wurin mazansu, kuma dukansu suna cikin wannan work group ɗin. Ta gyara ɗakinta, ta sa mishi tiles, ta sa satellite a ɗakin, ya kai matsayin ma kaman ita ne champion ɗin gidan, saboda komai na gidan ita ne ake fuskanta. Yaya kai ta yi wannan? Saboda wannan sana'an da ta samu aka koya mata yanda za ta adana kanta da kuma yanda za ta sarrafa kuɗin da ta samu, aka samu wannan ci gaban.
Bayan ita kuma mun samu zantawa da mai sa ido akan ayyukan kungiyoyin matan na ƙaramar hukumar Agaye, Hajiya Talatu Kawu, kuma muka tattauna akan adadin matan da suke cin gajiyar shirin a wannan ƙaramar hukumar.
Wayannan malamomin duk sun kasu ne cikin wayannan bangararin guda uku, kowannensu suka shigo wayannan ƙarƙaran nasu su yi aiki duk yanda abubuwan ke tafiya na wanda suke can kasa sai su hado bayanin aikin su su ba wannan sai shi kuma a kawo mai idan kuma ya kasance ni ma zan shiga ne san biyo su in gani ido da ido yanda abubuwa ke kasancewa da matsalan da suke ciki sannan kuma ni sai in gabata ma SPCU
yanzu kimanin mata nawa suke cin gajiyar wannan shiri da kuma akwatuna nawa kuke da shi
to kungiyar da muke da shi kwata-kwata a garin Agaide ya kasance 1,474 sannan kuma mata da suke cikin sa su kasance 30,250
wani irin tallafi kuke ba su baya ga kudade da ake ba su kudin jari
ana koya musu yanda za su gyara sana'an su yanda kuma za su kula da harzikin da suke samu cikin sana'o'in su yanda za su hada na kudin su su kasashe uku suna mayar guda cikin wannan sana'a suna ijiye guda sannan kuma suna saka gudan cikin asusuwa
to yanzu wani irin nasara aka samu kuma ina batun kalubale
ta babban nasara tunda aga yake nan a tahiri bamu taba samu wannan irin shirin ba da yake tallafawa mata ba gaskiya kukan babu ko kwa hayaniya tsakanin miji da mata a cikin gidajen su wallahi ya ragu surai ta kuma cikin mata dan rashin sana'a ko rashin aikin yi wallahi ya ragu da wanda suke ma da ilimin sana'a ba su da kudin jari yanzu an samu kowa nan na dubara
zan soki fada mini sunan
Aisha Ibrahim Kana na tattauna da wasu biyu daga cikin waɗannan mata a game da yadda rayuwar ta kasance kafin tallafin shirin da kuma bayan da suka samu wannan tallafin
yaushe kika fara wannan sana'ar
lokacin da na fara wannan sana'ar da na zo aure ne na zo na tarar da su mutanen gidan sana'a na yi kamar shekara
to dama kin zo da sana'ar ne ko kuma sai da kika zo
sai da na zo
to me yasa kika fara sana'ar da su
saboda ta kai can daki idan aka kawo sai a ba mu rubutun idan an ba mu ƙari sa biya mana na muna taje kuɗi hakuri zo yayyawa da yayyawa aka ce to mu ringa mu mutum biyu mu hada kuɗi mu sai buhu ɗaya idan muka samu riba sai mu cire mu haji a lokacin da yazo yayyawa wannan ta samu nata ni mana samu na muka fara cewa da wannan sana'a
to kowa ya samu nashi ya kafu da kafafunsa kun ci gaba da aiki tare ne ko kuma a kan
da mu juna ita tana yin nata ne mana yin nawa idan muka yi ko ita idan aka siye nata ban samu ciniki ba ko ta idan wani ya zo ko aka kawo wannan rogo ko ban samu kudin da zan siya ba ne ta sai ta ranta mun kudin nata sai mu siya idan na siya idan na zo na sai da na san biya mata kudin ta taimakon mu tsakani na da ita kenan
to yaya rayuwa ta kasance tun lokacin da kika fara wannan sana'ar wani irin sauyi kika gani a rayuwa
na ga sauki sosai wani miji zai fita ba zai dawo da wurin sai samu wannan kudin taruka da shi wannan abinci kuma sai samu zuba a tukunya mu ci da ni da yara ina tallafa musu ina fata na kan yayana su ne su yi karatu wani lokaci idan suka dawo sai su ci a ci su hantsu wani kudi a makaranta uban idan bai samu ba sai ni dauki mu ba su tafi da shi da wannan kungiyar ya zo da aka kwashe mana kudi buhu biyu nake siye da amma da wannan kungiyar ya zama guda uku yanzu da nake siye kudin da muka ranta a cikin grupin din mu da wannan yazo aka biya mana sai muna ringa cirewa kanin kanin muna da yazo ya kare da muka zo wannan grupin din da aka koya mana idan muka ranta kudin din ina da aka yi sai mu ranga cire kamar mun ranta kamar 3,000 kowane sati sai mu ranga biya 250 har yanzu ya kare
ki ga yawan sunan
sunana Aminu Mame Salamu wanga mun gode Allah yabonje muna ada kai mu kowa yana samu yana sa riba muna sa akwati kuma kowa da kowa
ku nawa ne kuke wannan hadaka
mu 22 ne
misali buhu rogo nawa kuke jikawa
wannan rana buhu 10 ne
dame kuke
ruba da fufu ne muna yi da shi
to ya kuke yi ku sayar da shi idan kun samu
ka ce a zo mai gida a sayo da mutala 5 ko mutika 10 ko 15 kowa yana shikawa
to kafin zuwan wannan kungiya yaya kuke tafi da al'amuran kasuwanci
Mai sauraro gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya ci mana Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin ma'aikacin sashin Hausa na muryar Amurka da duk waɗanda aka ji muryoyin su, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.